Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Sai kuma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu akan tashar mu ta wato akan tashoshin FM Dalon, Niya da Fara'a. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din Maladan Ibrahim ne tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin shirin za ku ji cewa an kashe wasu bayan Allah har su 11 a wajen birnin Maiduguri fadan gwamnatin jihar Borno Kano ku jadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta hana shigowa da tumatirin gwangwani domin bunƙasa noman tumatir a ƙasar Kana akan haka ne za ku kira mu domin ku bayyana mu ra'ayoyinku akan yadda gwamnati za ta taimaka ma manoma domin ƙara bunƙasa albarkatun gona a cikin ƙasar. Ha kuma muna dauke da labarin wasanni tare da Aliyu Mustafa Sakkwato sai sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Masauraro assalamu alaikum. Yau wasu manyan birane biyu na kasar Ivory Coast sun wuni suna fuskantar boran wasu tsoffin ƴan tawaye da aka saka cikin rundunar soja kuma aka yi musu alƙawarin biyan su wasu kuɗaɗe da ba a bar su ba. Sai dai wasu wakilan sashen Faransanci na BOA sun ce harbe-harben da ake a Abidjan da Bouake sun lafa, ko da ke har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar kuma shaguna sun ci gaba da zama a rufe. Haka kuma ɗaya daga cikin sojan da ke boran ya tabbatar wa VOA cewa ba wai suna ƙoƙarin yin juyin mulki ba ne, a'a, so kawai suke shugaban ƙasar ya biya su kowanne daga cikin sojojin zunzurutun kuɗi dala Amurka 20,000 a matsayin kuɗaɗensu na allowance. An ji ƙara harbe-harben bindigogi a yau Litinin a Bouake, birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma wasu barikokin soji na Abidjan, babban birnin ƙasar. Sai dai har izuwa yanzu babu wani rahoton rasa rayuka. Yanzu haka gwamnatin Ivory Coast ta kaddamar da shirin kwato birnin na Bouake da karfin soji inda aka kashe wani mutum farar hula jiya Lahadi yayin da wasu mutane 20 suka jikkata sakamakon bujirewar gargadin ƴan tawayen na su zauna a gidajensu. Mayakan tawayen sun kwace birnin na Bouake a ranar Juma'a da ta gabata.
A yau Litinin, Amurka ta zargi Siriya da kisan fursunoni masu yawa a kullum game da kona garwakin su a wajen babban birnin kasar wato Damascus. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a kullum ana rataye fursunoni 50 a gidan yarin Sadiyana. Haka kuma ya zargi gwamnatin Bashar al-Assad da amfani da ƙona garwakin domin ɓoye shaidan wato ta'annatin kisan gillan da ake wa mutanen masu yawa. Sai dai babban jami'in diplomasiyya Amurka a gabas ta tsakiya Stuart Jones ya ja burki daga zargin Rasha da takarawa a cikin ƙona garwakin, inda ya ce har yanzu ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ta gabatar da shaidan kisan mutanen ga jami'an rashin ba. Mutane kamar 400 ne aka hallaka a yakin basasan na Siriya zuwa yanzu nan.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce fiye da yara 280 suka rasa rayukansu a cikin watanni huɗu na farko na wannan shekarar sakamakon rikice-rikicen da ke faruwa a Afghanistan, abinda ke nuna ƙarin kashi 21 cikin 100 fiye da yaran da aka rasa a cikin irin wannan lokaci a shekarar da ta gabata a shekara ta 2016. Shirin Majalisar Ɗinkin Duniya na tallafa a Afghanistan da ake kira UNAMA a takaice ya bayyana a cikin bayanin da suka gabatar a yau Litinin cewa yawan wannan ita ce jimilla mafi yawa ta ƙananan yara da aka kashe tun daga lokacin da aka soma ajiye ƙididdigar fararen hulan da aka yi kashewa a shekarar 2009. Duk da cewar kashi 42 cikin 100 na yaran da suka rasa rayukansu sun mutu ne a sanadin yakin da ake a bisa doron ƙasa, sauran duk sun hallaka ne a dalilin tashin bama-bamai, ciki har da waɗanda ake sakowa daga jiragen sama na mayaka masu goyon bayan gwamnati da kuma nakiyoyin da aka dana tarko da su domin a yayin su mame.
Da alamun kutsan na'ura mai ƙwaƙwalwa da ake wa lakabi da ransomware ya yi sauki a yau Litinin, duk da cewa akwai na'urori masu ƙwaƙwalwa da yawa mafi yawa a yankin Asiya, abinda ya shafe su a yayin da mutane suka shiga aiki a karo na farko tun bayan annobar da ta yaɗu a ƙasashe 150 kwanaki uku da suka wuce. Sai dai har yanzu jami'an kiwon lafiya a Birtaniya waɗanda ke shirin yin aikin tiyata da kuma likitoci na ci gaba da fama da wannan matsala a yau Litinin, ko da yake ministan lafiya Jeremy Hunt ya ce an sami ƙwarin gwiwa saboda harin na biyu bai yi nasara ba. Ya ƙara da cewa harin da aka kai a na'urorin bai yi munin da aka zata ba. Ana Amurka kuwa mai bayar da shawara akan harkokin tsaro ga shugaba Donald Trump Tom Bossett ya faɗa wa gidan talabijin na ABC cewa kutsan matakan tsaron na'ura mai kwakwalwa wani abu ne da yanzu suka magance shi. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Fara da rahoton da aka yi wato aka yi wa wasu bayan Allah kisan gilla a wajen birnin Maiduguri fadin gwamnatin jihar Borno da sanyin safiyan yau. Ga kuma Haruwan Dauda biyu da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shedin gari da idanu sun shaida manema labarai cewa waɗannan mahara dai sun zo ne kan babura, sannan suka farma waɗannan mutane da aka ce suna hanyar su na zuwa gonakinsu, suka kuma hallaka su har lahira. Duk da cewa mazauna waɗannan wurare sun sha shaidawa jami'an tsaro game da al'amuran da ke faruwa a wannan yanki, musamman ma na waɗannan mahara da aka ce ba su da nisa daga babbanin Maiduguri. Ga ma dai abin da wani mazaunin wannan ƙauye ke shaida manema labarai game da aukuwar lamarin.
Sun zo da mashin ne, mutane sun tafi sharan gwana ne, kuma an kashe su a kan bari mutum uku ne, kuma an zo an kashe akali mutum takwas ne. Daga baya akwai wani kauyuka ga bayan dalori bori ne suna ce an kashe mutum daya, uku ne sun gudu. Kuma daga baya abinin tamsin gamda bayan muna kuma sun zo sun dauka mutum uku ne sun kashe, sun tafi da daya ne.
Ka magana cewa an kashe mutum uku aka kuma kashe mutum takwas a wani kauye ne wannan?
Mutum uku din,
mutum uku da mutum takwas za a kashe da me sunan kauyen?
Kambari mutum
me shi na kashe su
ya ne.
To bayan wannan kuma su waɗannan mutanen da kai bayani su kuma na kashe su a rijiya aka jefa
mutane? A rijiya aka jefa mutane guda uku. Allah ya taimaka dan ya fita, sun zo sun kawo labari mutanen gari ne, sun zo sun cire mutum biyu, kuma daga baya sun zo sun dauke mutum uku kuma har yanzu bayan isari an je an jefa su rijiya a abinin marimari.
Shi wannan yaushe ne faru?
Shi din ma ya kai wata biyu ne, wancan ya kai wata uku ne, wani da ya kai wata biyu ne.
To kamar ba jami'an tsaro a wurin naku ne?
A'a, ba jami'an tsaro.
Kamar lokacin da kuka ga wani yaran can suna zuwa da mashin ne ma ko?
Eh, suna zuwa da mashin. Lokacin da an zo an dauke mutum uku da sun jefa rijiya din mashin guda biyu ne, amma na shekarun jarin mashin guda hudu ne. Uniform na shi kuma duka a baki ne.
Da bakin kaya suke zuwa?
Bakin kaya da suke zuwa. Mashin ne.
Kamar kayan sarki ne, uniform kamar na soja ne ko na ɗan sanda haka, ko kuma kawai kaya ne?
A'a, bakin kaya ne kawai.
Jiya ma dai sai da jami'ar Maiduguri ta fidda wata sanarwa inda ta yi nuni da cewa wasu yarguna bakin waken mata su uku sun kutsa cikin jami'ar, su kuma hallaka ɗaya daga cikin jami'an tsaron da ke aiki a jami'ar. Da aka bayyana sunansa a matsayin Musa Daniel, wanda aka ce yana aikin tsaro ne a cikin jami'ar, yayin da waɗannan yarguna bakin wake suka kutsa inda yake, su kuma tada bumabuman da ke cikin nasu. Kuma ɗazu ma dai sai da gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shettima ya kuka game da matsalolin da ake samu na hare-haren 'yan Boko Haram ɗin.
Border the
yace har yanzu muna fuskantar wasu matsaloli wanda ya sakan babu dama mutanen da suke karamar hukumar Goza su tsallaka zuwa bayan dutsen da ake kira Mandara Mountain, dan har yanzu waɗannan mahara na ta tabka aika-aikan da suke so a wannan wuri. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Wallahi kyauta a can Lagos ko Najeriya, Babangida Jibrin ne ya aiko muna da rahoton cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta hana shigo da tumatirin gwangwani don karawa manoman tumatir kwarin gwiwa. Ga Babangidan da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Daukan wannan mataki dai ya biyo bayan koke-koke ne da masu kamfanonin tumaturi suka sha gabatarwa gwamnatin Najeriya da kuma barazanar rufe kamfanoninsu na cikin gida. Na tambayi shugaban sarrafa tumaturin gwangwani mafi girma na nahiyar Afirka da ke nan birnin Lagos, Chief Eric Omofia, ko ya suka ji dangane da wannan mataki da gwamnatin Najeriya ta dauka.
Abin da muke bukata Allah ya biya. Allah ya biya mana bukata saboda kukan da muka yi President Namu, President Muhammad Buhari ya ji kuma sun gaskiya muka fada. Tun da shi mai mutum gaskiya ne. To alhamdulillah government na Nigeria sun riga sun hana tomato. Saboda mutum ba zai samu ba zai dinga bari abun da yana bayan a gidan nomansa a gida yana bata. Ya je yana biya da kudi, a biya da kudi na kasan waje a kawo mishi na wanda yana kashe mutum. Haram ne.
Kiyasi dai da gwamnatin Nigeria ta bayar ya nuna cewa gwamnatin Nigeria na kashe zanzurutun kudi har naira biliyan 52 a duk shekara wajen shigo da metric ton 150 na tumatirin gwangwani daga makwabtan kasashe da kuma kasashen ƙetare, abinda kuma ke hana bunƙasan kamfanonin cikin gida da kuma manoman cikin gida. To koya su ma manoman tumatirin na cikin gida suka ji da wannan mataki na gwamnatin Najeriya?
Sunana Muhammadu Rabiu. Yana da kyau haka da aka dauka, don in aka yi haka kaga kaman lokacin da aka yi na shinkafa din nan, shirin nan da aka yi ya yi kyau, don mutane ba su san fa'idan abin ba, amma daga baya da aka ga fa'idan abin mutane sun ji dadin shi sosai da sosai ka.
To sai dai kuma bayan daukan mataki na haramta shigo da tumatirin kasashen wajen a Najeriya, har yanzu dai kamfanonin da ke sarrafa tumatirin gwangwanin a Najeriya sun buƙaci gwamnati ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi da zai duba tare da kula da yadda ake tafiyar da harkokin tumatiri a ƙasar. Ga dai Chief Eric Omofia.
Abinda nake cewa akwai wasu mutane suka ce suna bugan kaya a Najeriya, ko Najeriya ne ko masu waje, amma ya fi namu an waje. Suna wayo da kudinmu. Abin da muka su gama su tara kamiti don su duba wani ne nanihi, wani ne original, wani ne suna yin wayo da shi. Duk wanda an katara cewa wannan daidai cina buga kayan Najeriya, a ba su koyin baya, ba su dora. In ba a tamake mu kan kayan aiki ba za a je noma ba. Su tamake mu ba ni kawai ba, mutane da suna dora. Wannan tomatoe kamata muna yin export yanzu har yanzu. Mu kai kasan waje saboda namu ya fi daɗi.
Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
Gaɗe ku ƴaƴan binne da ku da ƴaƴan ƙauye.
To yanzu za mu bude muku layukanmu domin ku kira mu ku bayyana muna ra'ayoyinku akan ya kuke ganin gwamnati ya kamata taimakawa manoma domin su ƙara bunƙasa ko kuma ƙara hazaka wurin noma abin da suke nomawa.
Da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
Madalla, mun samu kira na farko daga Jamhuriyar Nijar. Wane ne daga Nijar?
Alo, ra'ayi bisa ga kullum da gwamnati ga ma 'yan Najeriya bisa ga harkar noma.
Gwamnatocin kasashen duka ma har da ma Nijar din, wasu hanyoyi kake jin ya kamata gwamnati ta agaza?
Ne kamar munyan gare mu kamar manoma rani, inda ke so hana shiga zuma neman guni a cikin Najeriya ko? Kuma gari kan aiki na samu na manoma na manana sun kasar Nijar. Yawa waɗanda ya kamata a ce wa rakasawa da zuwa to mun yanzu maganar da dogon nuna ma karkashin su a cikin tsakar ruwa to na sauran karkashin rani amma ba su samu ruwan da za su samu tsohuwa ne ya kamata tsallafa ma mano kuma ta mu nan Nijar da ruwa waɗanda sun kuma da sabi da su a san ka samu Nijar a cikin idi ba ma to mata kai kace ba da wani dankalin turawa da wani rogo wani arki duka duka in ji ana samu ruwan sama ne alhamdulillah kafin Nijar ma samu laya
wata a samu madatsun ruwa kenan in na fahimce ka. To Allah sa mahukunta sun ji wannan kira da kai ko shawara ta ka. Bari mu je Kano kuma waye daga Kano?
Sori mallaja kuma ina kiran ku ne daga karamar hukumar Wudul cikin jihar Kano.
To wace magana?
Umar Hafsuri mallaja daga karamar hukumar Wudul cikin jihar Kano.
To Umar, me ra'ayinka game da wannan batu?
To ainihi yau ban saurari ra'ayinku ba, kawai ni ina kira ne farkon kira na he na ji kuma Allah ya taimaka ka shigo.
To
wannan ra'ayi kuka ba.
To shikenan, bari mu je ga mutum na gaba. Muna magana ne akan yadda gwamnati za ta taimaka ma manoma domin su ƙara bunƙasa ayyukansu na noma. Yanzu bari mu je Kebbi.
Gaskiya, hello, ina jin ka.
To
gaskiya indai ana so a taimaka manoma ne, first shine na a taimaka musu da taki. Don duk wannan abin da ake, indai ba an taimaki manomi da taki ba, to wallahi duk aikin da zai yi aikin banza ne. Amma wai sai a bar a ce wai manomi ba za a ba shi taki ba, sai lokaci ya kure wai a ce za a biyo manoma taki. Gaskiya wannan ba abu bane. In ana so a tallafa wa manoma, to kawai damuna kamar yanzu nan kawai an ga raba a talakawa taki, a ko duk inda sako yake a raba a talakawa taki,
to mun
gode za su samu amfani.
Mun gode Umar.
Wannan shi ne ra'ayina daga Mara Hafsuri.
Mun gode Umar, bari mu je Kebbi. Wane ne daga Kebbi?
Musa Usman gaski.
To Musa Usman, me ra'ayinka?
Ra'ayina shine gaskiya wannan abin da aka doko na manoma ya yi daidai.
To
sai dai mu anan Kebbi muna fuskantar abu guda biyu ne.
Dame dame.
na farko irin mu masu noma na kadada ka gari joyi muna samun matsaloli.
Wasu wani irin matsala?
Nan matsala na abin garijiya, ba mu da abin da zamu gina rijiya. Sannan kudin da aka ce a bada bai kai ga hannunmu. Wasu ake ba sai a zabi wasu ba a ba manoman kwarai.
Amma ai jihar Kebbi Mallam Musa ba tana cikin waɗanda suka yi noman shinkawa mafi yawa ba a wannan karan? Har suka haɗaka da gwamnatin jihar Legas? Yo lambar Mallam Musa Usman ya yanke. To bari mu je Kaduna. Waye daga Kaduna?
Sunana ya Usman ya matashi karamar hukumar Kaduna jihar Kaduna.
To Mallam ya ume ra'ayinka ja mu je.
Ra'ayi na yau ya kamata gwamnati harkan noma abu ne da yake kwatanya ne, wato mutum ya shiga abin da bai da ilimi a kai a zamanin nan shi kanshi matsala ne mai zaman kanshi. Ya kamata a ce gwamnati ta samar da al'umman da ake cewa farm extension workers don ganin sun biya takara sun ilmantar da manoma ta inda noman nan zai tafiyar da zamani, zai tafi daidai da zamani a kimiyyance a fasahance, wanda a tashi daga noma na gado wanda ni na gada a wajen babana, babana ya gada a wajen kakansa. To ta haka za ka ga an samu alfanun noman fiye da yanda ake bukata, wanda mun gani a kasashe wanda sun ci gaba, wanda a kadada ɗaya za a ɗora buhu 60-70 amma mu har yanzu muna buhu 15 ne zuwa 18 zuwa a girin. To kaga shi kanshi ya kamata a ce gwamnati ta mai da hankali ta wannan fuskar. Na gode. Suna na Yusuf
mun gode mana yawo. Yanzu bari mu je Bauchi. Waye a Bauchi?
Malam Suleiman ne alƙalai jihar Bauchi.
To Malam Suleiman, me ra'ayinka game da wannan batu da muke?
Gaskiya karancin taki ne ko kuma gida da gwamnatin Bauchi ko kokari ya samu da taki.
Karancin taki shine matsalar kake ji kadai ga manomi?
Ko matsalar mu.
In an samu taki shikenan an biya manomi bukatun sa.
Noma nan kan jigawa ne rado wallahi an fasi zai.
To Allah Allah sa, Allah sa gwamnatin jihar Bauchi da ma sauran gwamnatoci sun ji wannan kuka na kamar Malam Suleiman. Yanzu bari mu je Jos. Waye a Jos?
Yawwa, ni ne Muhammad Kabiru Umar.
To Muhammad Kabiru, me ne ra'ayinka?
To ra'ayina a nan shi ne, gaskiya gwamnati tana iya kokarinta.
To
to amma shawara da nake kara bayarwa, kamar yadda ake ta bayani a inganta, to alhamdulillah inganta harkar noma, sannan kuma talakawa su tashi su iya kokarin su don ganin su ma sun samu abin da za su tsare mutuncin su. Saboda kar a yi ta cewa gwamnati ya zama talakawa kuma suna zaune, karshen ta aka kawo taki sai ka ga an sayar, aka kawo kayan noma sai ka ga an karkatar da akalansu.
Watan su ma kana nuni dai su ma manoman ko kuma talakawa su ma suna da rawar da za su taka, kar su ce su jingina abin ga gwamnati kawai ko?
Yawwa, talakawa suna da rawar da za su taka, saboda na ka jingina ga gwamnati talakawa suna iya kwanciya su ma su zauna.
Ko mu ce manoma?
Gwamnati sai su iya kokarin su. Yawwa, manoma sai su ga sun karkatar da abin ta inda ba shi ne ya kamata ba.
Wannan to mun gode kwarai Muhammad Kabiru. Allah sa manoma sun ji wannan shawara taka. Yanzu bari mu je Kaduna. Waye a Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Barka da aiki, barka da dare.
Barka ka dai.
To alhamdulillah, sunana Alhaji
Mai Redo da Rukoda. Ja mu je.
To babu shakka idan muka dauki irin wannan abubuwan dangane da ita kanta maganar Sanata Muhammadu Buhari ya yi magana a kan cewa za a yi abin da za a yi a tallafa wa su kansu manoma. Ya ga ba taɓa ganin damanar da aka bada taki da wuri irin wannan lokacin ba. Da haka muna fatan Allah ya ƙara Muhammadu Buhari lafiya, kuma a duba a tabbatar da cewa an taimaka wa manoma na gaskiya ba ya manoma na rubuta ba. Karshe ne muka fatan alkhairi sai Alhaji Musa Garo. Na gode.
To mun gode Alhaji Musa Garo. Alhaji Musa Garo ya ce akwai manoma na rubuce ba na aikace ba. To Allah sa gwamnati ta ji wannan kira ta kuma tantance domin to mun samu kira daga Jigawa. Waye daga Jigawa?
Assalamu alaikum. Alhaji Abdullahi ne yake kira daga nan garin Ringi a Jigawa State.
To Alhaji Abdullahi, me ra'ayinka game da wannan batu?
Haladu Abdullahi, Haladu Abdullahi.
To Haladu, me ra'ayinka?
Yawwa, wato kamar da mai magana na farko ya yi magana cewar wato manoma su kansu sun tashi a tsaye. in an ce gwamnati ce ta kadai za ta yi wannan harka ta noma, to akwai matsaloli da yawa. Saboda ya kamata a ce manoma su kansu tayyace su tanaji takin su na gargajiya, kada mu dogara kawai akan wani
takin zamani.
Ita kuma gwamnati ta yi takin zamani, ita kuma gwamnati ta yi kokari ta yi iya abin da za ta yi ta taimaka wa talakawanta su samu a harkar noman ta inganta, domin arzikin talakawa shine arzikin gwamnatin kowace irin gwamnati. Wannan shine iya abin da zan iya bayarwa.
To mun gode Halidu
Abdullahi, wannan shine contribution madalla.
Mun gode kwarai da wannan gudunmawa naka, kuma da gudunmawan Halidu Abdullahi zamu rahi layin namu. Sai kuma gobe idan Allah ya kai muka bude sai a kira. Yanzu kuma ga
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da huta, barkanku da sadonmu da kowa a wannan shiri na labaran wasanni a wannan litinin. Bari mu fara da ga muku cewa hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta kammala duk shirin da take na aiwatar da shawarar da ta yanke na cewa za ta karawa nahiyar mu ta Afirka wurare na kasashe da za su samu hurumi ko kuma dama na shiga gasar cin kofin duniya. Idan Allah ya kama shekara ta 2026 lokacin da za a kare yawan kasashe su zama 48 masu gasar cin wannan kofi din. Wannan matakin wanda aka daddala batun daukan shi a wajen babban taron da hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA ta yi kammala a kasar Bahrain a makon da ya gabata ya nuna cewa an yi wa Afirka karin wurare guda hudu kenan. Kuma yanzu magana da muke Afirka tana da wurare biyar ne kacal. To ita ma nahiyar Turai ta samu ƙari na wurare guda uku, yanzu za ta samu ƙasashe ko kuma wurare kamar guda 16. Ba Afirka da Turai kaɗai suka amfana daga wannan sabon mataki ko shiri da FIFA ta yi ba. Ita ma nahiyar Asia yanzu za ta samu wurare kamar guda 8, wato an yi mata ƙari daga 4.5 da take da su. Haka ita ma nahiyar Arewanci da tsakiyar nahiyar Amurka, su wanda suke da 3.5 su ma za su samu guda 6. Nahiyar kudancin Amurka mai 4.5 yanzu za ta samu ƙarin guda 6 ita ma. Kamar yadda muka ce, ita ma nahiyar Turai ta samu ƙari na wurare 3 daga 13 yanzu sun koma 16. Mutanen ƙasar Gabon ba su ji daɗin abin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa su ta yi ba lokacin da aka buɗe gasar cin kofin 'yan wasa 'yan ƙasa ga shekaru 17 na Afirka a birnin Port Gentile, inda su 'yan Gabon ɗin masu masauki suka sha ɗan karin dukan ci 5-1 da ƙasar Gini ta yi musu. Ƙasar Gini ce kwata-kwata ta mamaye wasan, 'yan Gabon ɗin ba su samu ma damar sa ƙwallo ba sai bayan wato rabin lokaci na farko. Kafin sannan Gini ta riga ta zuba musu ƙwallaye 5. Haka a wasan da aka yi a Group A na jiya din, Ghana ta ci cike Kamaru da ci 4-1. Wasannin da ake yau a Group B sun hada da wanda ake tsakanin Mali da Tanzania da kuma karin battan da ake tsakanin Angola da Jamhuriyar Niger. Duk kasashe hudu da suka yi nasara a wannan gasa su ne za a samu su je India a watan Oktoba mai zuwa, Allah ya kaimu domin shiga gasar cin kofin matasan ƙasa ga shekaru 17 na duniya baki daya. To bari mu karkare da gaya muku cewa ƙarshenta dai akwai alamun yaye Ture ɗan ƙasar Cote d'Ivoire din nan zai samu sabuwar kwangila daga Manchester City ɗan shekaru 34. Zai kammala kakar wasan shi ko kuma yarjejeniyar kwangilar da yake da ita yanzu a ƙarshen kakar wasanni ta wannan shekara idan ta ƙare. A da an so maganin kamar alamomin Ture ɗin zai bar Manchester City bayan da aka ga cewa ba a sa shi cikin gasar zakaru ba ta Champions, sannan kuma ba a bar shi yayi wasa a lokacin Premier League ɗin ba. Wato amma daga baya coach Pep Guardiola ya sake buɗe mashi kofa ya dawo, kuma nasarar da suka samu ranar Asabar da ta gabata akan Leicester ita ce bayyana ta 29 da yaye Ture yayi wa Manchester City. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni litinin ɗin nan kenan, sai watan Allah ya kai mu huta lafiya.
Ga wata muhimmiyar sanarwa daga gwamnatin Amurka. Shirin bada takuici na ma'aikatar harkokin wajen Amurka zai bada takuicin kuɗi har dala miliyan 10 ga duk wanda ya bada bayanan da za a gano ko kuma inda Muhammad Al-Jawlani shugaban ƙungiyar ta'adda na Al-Nusra yake. Wannan ne takuici na farko da shirin bada takuici na Amurka ya sa akan shugaban ƙungiyar Al-Nusra, reshen ƙungiyar Al-Qaida a ƙasar Siriya. A shekarar 2013 ne Al-Jawlani ya yi mubaya'a da ƙungiyar Al-Qaida da kuma shugabanta Ayman Al-Zawahiri bayan da suka raba rana da ƙungiyar ISIS. A shekarar 2016 a wani faifan bidiyo ta yanar gizo, Al-Jawlani ya yaba wa ƙungiyar Al-Qaida da kuma Al-Zawahiri, kuma ya yi ikirarin cewa kungiyar Al-Nusra ta canza sunanta zuwa Jabhat Fath al-Sham. A ƙarƙashin jagorancin Al-Jawlani, kungiyar ta sha kai harahare da dama a ɗaukacin ƙasar Syria, inda yawanci take auna fararen hula. A watan Afrilun shekarar 2015, kungiyar ta bada sanarwar sacewa da kuma sakin wasu fararen hula ƙurdawa kusan 300 da suka sace daga wani shingen 'yan sanda a ƙasar Syria. Kuma a watan Yuni shekarar 2015, kungiyar ta ɗauki alhakin yi wa wasu mutanen ƙauyen Drus da ke lardin Idlib kisan gilla. A watan Janairun shekarar 2017, kungiyar Al-Nusra ta haɗe da wasu ƙungiyoyin da 'yan adawa suka samar da kungiyar Hayat al-Sham. Duk da haka, kungiyar Al-Nusra ta ci gaba da alaƙarta da kungiyar Al-Qa'ida a ƙasar Syria. Kuma har yanzu, Jawlani shi ne jagoran kungiyar Al-Nusra wacce ita ce zuciyar kungiyar Hayat al-Sham. A shekarar 2014, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana kungiyar Al-Nusra a matsayin kungiyar ta'addanci, kuma a cikin wannan shekarar ne ita ma Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka kungiyar Al-Nusra cikin jerin kungiyoyin da ta sa wa takunkumi. Tunda aka kafa shirin bada tukuici na Amurka a shekarar 1994 zuwa yau, ya biya zunzurutun kuɗaɗe sama da dala miliyan 125 ga mutane 80 waɗanda suka bada sahihan bayanai da suka taimaka aka gurfanar da 'yan ta'adda ko kuma hana afkuwar ayyukan ta'addanci na ƙasa da ƙasa a faɗin duniya. Domin ƙarin bayani akan Al-Jawlani, a ziyarci shafi mai adireshi www.rewardforjustice.net. Amurka na ƙarfafa duk wanda ke da bayanai akan Al-Jawlani kuma a tuntuɓi ofishin Reward for Justice ta email akan shafi info@rewardforjustice.net ko ta lambar waya 800-877-3927 a arewacin Amurka ko kuma wasiƙa a adireshi Reward for Justice, Washington DC 2-0-5-2-0-0-3-0-3 USA. Wannan ita ce sanarwa ta musamman daga gwamnatin Amurka.
To da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma wannan kana takaice.
To, a takaice yau wasu manyan birane biyu na ƙasar Ivory Coast sun wuni suna fuskantar boran wasu tsofaffin 'yan tawaye da aka saka cikin rundunar sojan kuma aka yi musu alƙawarin biyan su wasu kuɗaɗe da ba a ba su ba. Sai dai wasu wakilan sashen Faransanci na VOA sun ce harbe-harben da ake a Abidjan da Bouake sun lafa. Ko da yake har yanzu ana ci gaba da zaman ɗarɗar kuma shaguna suna ci gaba da zama a rufe. Haka kuma ɗaya daga cikin sojan da ke boran ya tabbatar wa VOA cewa ba wai suna ƙoƙarin yin juyin mulki ba ne, so kawai suke shugaban ƙasar ya biya su kowanne daga cikin sojojin zunzurutun kuɗi har dalar Amurka 20,000 a matsayin kuɗaɗensu na Alawus. An ji ƙarar harbe-harben bindigogi a yau Litinin a Bouake, birni na biyu mafi girma a ƙasar, da kuma wasu barikokin soji na Abidjan, babban birnin ƙasar, sai dai har izuwa yanzu babu wani rahoton rasa rayuka. A yau Litinin ɗin dai kuma Amurka ta zargi Siriya da kisan fursunoni masu yawa a kullum gami da ƙone gawarwakinsu a wajen babban birnin Damascus. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce a kullum ana rataye fursunoni 50 a gidan yarin Said Naya. Haka kuma ta zargi gwamnatin Bashar al-Assad da amfani da ƙone gawarwakin domin ɓoye shaidar ta'annatin kisan gillar da ake wa mutane masu yawa. Sai dai babban jami'in diplomasiyyar Amurka a gabas ta tsakiya, Stuart Jones, ya ja burki daga zargin da Rasha da ta karawa a cikin ƙone gawarwakin, inda ya ce har yanzu ma'aikatar harkokin wajen Amurka ba ta gabatar da shaidar kisan mutane ga jami'an Rasha ba.
To madalla, da takaitattun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa, sai gobe da safe ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki ko har da shirin nan na wato tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Yanzu Amadu Kowa da Kowa anan sashen Hausa, musamman Nazir Ahmed Hausawa da ya taimaka min domin gabatar da shirin, da Saida Hamdul wadda ta bada umarni, sai injiniyanmu Darren Smith. Ni Ladan Ibrahim ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri.